Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Ta da fatan kuna cikin koshin lafiya. A wannan rana ta Alhamis, 4 ga watan Maris, shekara ta 2021. Inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin, tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, babbar mai gabatar da kara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba ta bayyana cewa za a yi wani bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin Palestinawa. An yi zanga-zanga a faɗin ƙasar Myanmar a yau ɗin nan Alhamis, ta nuna rashin yarda da gwamnatin sojin da suka kwace mulki, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina. An tarar da gawar sojar Koriya ta Kudu mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidanta jiya Laraba, bayan da ta yi yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin taskar rahotanni, za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu akan yadda ake kashe kudade akan gyaran manyan titunan kasar, amma suna cewa ba su gani a ƙasa ba.
Gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, hakikalin gaskiya da ka Abuja zuwa Kaduna dai mu dogon ba wani abu ba.
Wai shin ina aka kwana akan shirin gwamnatin tarayya da na jihohi na samar da ruga, kuma wani ran alfanu shirin yake tattare da shi da kuma bunƙasa tattalin arziki?
Idan har kuka samu muka cimma buri, mutane za a karfafa su su aje dabbobin su a go daya.
Bayan labaran duniya da kuma waɗannan rahotannin, za mu kawo muku shirinmu na kowace ranar Alhamis, lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babbar mai gabatar da kara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba ta bayyana cewa za a yi bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin Palestinawa. Fatu Bensuda ta ce za a yi binciken ne bisa tsari, ba tare da wata manufa ta siyasa ba, kuma za a yi nazarin zargin tafka laifukan yaƙi tun daga watan Yuni shekara ta 2014. A ƙarshe, dole ne babbar manufarmu ta kasance game da makomar waɗanda abin ya rutsa da su, Palestinawa da Isra'ilawa, biyo bayan tashi-tashin hankula da sauran matsalolin tsaro da suka yi ta aukuwa akai-akai, waɗanda suka haddasa matuƙar wahala a dukkan ɓangarorin, a cewar Fatu Bensuda, wacce wani ɗan Burtaniya mai gabatar da ƙara Karim Khan zai maye gurbinta a watan Yuni. Ta ce a shekara ta 2019 an yi ta tafka laifukan yaƙi a yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza, kuma mayaƙan Palestinawa na Hamas da sojojin Isra'ila duk suna da hannu ciki. An yi zanga-zanga a faɗin ƙasar Myanmar a yau ɗin nan Alhamis, ta nuna rashin yarda da gwamnatin sojin da suka kwace mulki, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Kafar labarai ta Reuters ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta, suka kuma jefa hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa zanga-zangar da ake yi a babban birnin yankin Yangon da kuma birnin Monyewa na yankin tsakiyar ƙasar. An kuma yi zanga-zanga a Mandalay, inda wasu masu makoki suka taru su ma don jana'izar Kyle Sin, wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka bindige shi har lahira jiya Laraba a yayin zanga-zanga a birnin. Bayan shafe shekaru 5 ana aiki wurjanjan tare da tono ɗumbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da kuma gine-ginen gadoji don shimfiɗa layin dogo mai tsawon kilomita fiye da 400. Da alamar cikin wannan shekarar za a kaddamar da jirgin ƙasan China mai shiƙa matuƙar gudu wanda zai ratsa ƙasar Laos.
To yanzu kuma bari mu je ga rahotanmu na farko. bayan amincewar da majalisar zattarwar Najeriya ta yi na ware zunzurutun kudade har naira biliyan 797 da naira miliyan 200 don sake shimfiɗa titin da ya tashi daga birnin tarayya Abuja zuwa Kaduna har ya isa jihar Kano. ‘Yan kasar sun fara bayyana damuwarsu kan yadda aka saba ware zunzurutun makudan kudade don gyara a baya kuma ba a gani a zahirance. Suna ci gaba da bayyana fargabarsu da cewar za a koma gidan jiya na ware kudade a takarda amma ba a ganin aiki a zahirance. Daga birnin tarayya abokin aikinmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano dai da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yadda zai dade bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana.
A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, a hakikanin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da ake yi daga Kaduna kuma zuwa Kano. Ulitin zamu ce abinda yi daga garan Kawu abinda yi Kano, so wa'annan ayyukan dai ta wuraren zariya din nan abinda yi Maraban Jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane length mota uku za su iya jiruwa su tafi su tafiya, amma daga bypass abinda yi Abuja Junction gaskiya hanya ko asan visa sai haka. Dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba, so gaskiya duk landa na yi tafiya irin haka daga Abuja zuwa Kaduna ba ƙaramin wahala nake sha ba. Za ka fasa taya, za ka yi miye hanya ba kyau kuma ya lalace uban ba daɗi. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan, ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abun ya tafi a haka, a'a bibiya yana da kyau. Rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu.
Ministan ayyuka Babba Tunde Fashulani ya bayyana cewa majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa titunan da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba.
Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction.
Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu yayi bayani akan tasirin da sake shimfiɗa titunan zai yi.
Idan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara bayar da shi akan biliyan 155 wanda kuma yanzu ya sake sabon salo, to zamu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin kasa, wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su, to ya kamata lalle a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kudaden kuma an gama su. Wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai. Amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin kasa wajen samar da zirga-zirgar mutane, ma'aikata, harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin kasa.
Idan ba a manta ba, a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano, aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zattasuwar kasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi da biyu.
To Yusuf, an tarar da gawar sojar Koriya ta Kudu din nan mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidanta jiya Laraba, sama da shekara guda bayan sallamarta daga aikin soji. Hukumomi a birnin Chungju na yankin tsakiyar kasar da ke kudu da birnin Seoul sun ce masu ayyukan ceto sun je duba matar mai suna Ben Hiso bayan da ma'aikatan lafiya na fannin lalurar kwakwalwa suka kasa ji daga gare ta tun ranar 28 ga watan nan na Fabrairu. Hukumomi sun ce ta yi kwanaki da mutuwa, to amma ba a san musabbabin mutuwar ta nan da nan ba. A cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap, asibitin masu lalurar kwakwalwa ya ce Bin Huso ta taba yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata. Ganin sama da dala biliyan 70 ake juyawa a harkokin mugan kwayoyi a kowace shekara a Asiya, kwararru a yankin sun ce kaman da aka yi kwanan nan na gaggan masu safarar mugan kwayoyi da kyar ya iya dakile safarar miyagun kwayoyi na lokaci mai tsawo. 'yan sandan Holland sun ce sun damke Sei Chilo a watan Janairu, wanda ake zargin cewa shine madugun kungiyar safarar mugan kwayoyi a Asia da ake kira da Company ko kuma Samgor a Cantonese. Ana zargin cewa kungiyar na samun gomman biliyoyin daloli daga harkar kwaya a kowace shekara a yankin. A watan Fabrairu kuma, 'yan sanda sun ce sun damke Li Chongchak, wanda ake ganin shine madugu na biyu. Kwayar da tafi samarwa kungiyar kuɗi ita ce methamphetamine, wadda ake yi a tsakanin Myanmar, Laos, Thailand da kuma China, saboda wadata kasuwannin Japan da Taiwan. A ƙarshe, 'yar jaridar nan ta ƙasar Filifino mai shan fama, Maria Ressa, ta bayar da ba'asi a yau ɗin nan Alhamis a wata kotu a birnin Manila a tuhumarta da ake yi da rashin biyan haraji. Tuhumen da ake ma Ressa, mawallafiyar wata kafar labarai ta yanar gizo mai suna Rapla, na ɗaya daga cikin jerin matsaloli na doka da ita da sauran masu suka ke cewa duk yunkuri ne kawai na tsorata 'yan jarida da shugaba Rodrigo Duterte ke yi.
Labaran duniyar kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga sauran rahotanni. Gwamnatin jihar Plateau kuwa ta ɗau azama wajen ganin an fara gabatar da sabon shirin haɗaka na gwamnatin tarayya da na jihohi na samar da shirin rugga don taƙaitawa halhalu ga Fulani makiyaya da kawo ƙarshen matsalar faɗace-faɗace a tsakanin manoma da makiyayan. Daga birnin Jos ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Plateau ta amince da ƙudurin dokar da zai ba makiyaya damar shiga tsarin kiwo na zamani a jihar. Tsarin kiwon na zamani wanda gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro a cikin wani shirin da zai ba makiyaya da manoma damar gudanar da harkokinsu cikin tsanaki da samun riba mai yawa, ya kuma ba jihohi damar zaben irin tsarin da ya dace da su. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce jihar Plateau na cikin jihohi uku a shiyar arewa ta tsakiya da gwamnatin tarayya ta zaɓa don fara shirin.
Idan har kuka samu muka cima buri, mutane za a karfafa su su ajiye dabbobinsu a go ɗaya. To mun riga mun sami guri a ƙananan hukumomi na Kanam da na Wase. Kin san a kwanan baya akwai cece kuce akan jama'a suna da tsoro kar a kwace musu gonakinsu. To gonakin na gwamnati ne za a bayar domin a fara wannan tsari. Makasudin abin da ya samu ake so a yi wannan, domin irin fadace-fadace da suke tsakanin makiyaya da manoma shine ake so a kawar da shi.
Mutane za su tattara kayansu ne su koma guraren da kuka samar musu.
Waɗanda suke da nufi da niyya su koma waɗannan gurare, za a yarda musu su koma waɗannan gurare, domin za a yi musu makaranta ma da asibitin dabbobi da na jama'a, a sa musu ruwan sha har da dam-dam da na ruwa da dabbobi za su sha, a tana da musu ciyawan da dabbobin da za su ci. To waɗanda kuma ba su iya sun je waɗannan gurare ba, in kana da dabbobinka a gida sai ka kebe inda za ka ajiye. Domin idan wannan doka ta kan kama, zai zama laifi idan ka bar shanunka ko awakinka suna yawo a tituna kawai.
A ɓangare guda kuwa, shugaban kungiyar Meti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad, ya ce sun amince da tsarin, sai dai akwai wasu shawarwari da suka ba gwamnati kafin fara shirin.
Muna so gwamnati ta yi wannan aikin, amma ta yi shi a cikin lokaci wanda za a iya amincewa da shi. Na biyu, sai an karantar da jama'a ga yadda abun yake, ga alfanun shi, ga ribar sa. Sannan kuma sai sun gani a kasa an kawo shanu 30, an ajiye su ba da riba mai kyau fiye da abin da saniya 100 take bayarwa. Su da kansu za su shigo cikin wannan tsari. Mu tabbata gwamnati ta sa wannan abu yadda zai dore nan da shekara 100 abin da ake yi kenan.
Shirin ya kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin manoma da makiyaya da gwamnati da kuma masu son zuba jari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan shirye-shiryen haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To masha Allah likita mun ji irin ma shirin da ya kamata a yi kafin samun juna biyu da matakan da ya kamata a dauka bayan an samu juna biyu. Daga wani wata bayan mace ta samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen haihuwa.
To shirye-shiryen haihuwa yana farawa ne daga lokacin da aka tabbatar da cewa an samu juna biyu. Saboda yanayin haihuwan nan za ta iya zuwa ba akan yadda aka tsara ba. Na daidai a lokacin da ake bincike na haihuwan nan a cikin gwaje-gwajen da ake misali za a iya gano cewar mahaifiya tana da misali a ce bambancin jini misali a ce ko tana da abin da ake cewa negative blood group wanda idan shi kuma mai gidan ya kasance yana da positive blood group akwai allura da za a shirya wadda tana da dan tsada misali saboda bayan haihuwa za a ba ita mahaifiyar jariri. To wannan abu ne tunda suna bukatar kuɗi to daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen cewa waɗannan abubuwan da za su iya tasowa za su bukaci kuɗi sai a fara tunanin yadda za a dan fara tanaji zuwa wannan lokaci. Sannan haihuwa nan tana iya zuwa ya kasance ba haihuwa al'ada da aka saba ba ce. Haihuwa ce da sai an yi aiki. Idan ku za a yi aiki to shi ma kaga za a bukaci kuɗi bayan yin aikin nan da magunguna. Sannan za a fara tunanin kayayyakin jariri da sauransu na abin da ake bukata. Idan ya kasance a bincike da aka yi mahaifiya lafiya, jariri lafiya kuma ana tunanin haihuwa ta al'ada lafiya lau ba tare da sai an yi aiki ba. Misali kuma Allah ya kaddara hakan ta faru ba a haifi yaron kafin lokacin haihuwarsa ba. To kaga kenan daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun zuwa lokacin haihuwar watakila za a dan samu wasu ƴan watanni masu tsawo. To amma juna biyu abu ne da za a iya samun akasin haka. Ana iya bayan kamar sati 28 ko abinda sama da haka ana iya samun haihuwar bakwai ni wanda kaga kenan ba lokacin ake zaton haihuwar nan za ta zo ba. In an dan yi shiri dama ana dan yin tanaji to sai ya kasance matsalar ta zo da sauki. Amma in ba a shirya komai ba ta zo bagatatan sai ya kasance akwai matsala. Saboda haka daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun nan ya kamata a fara wannan tanadi. Idan a lokacin da ake bincike an tabbatar da cewar misali aiki za a yi to za a fara tunanin aikin nan misali zai buƙaci jini kuma wani irin kalar jini. Sannan a fara tuntubar taya za a samu jinin nan misali in yan uwa ne za su bayar da sauransu. Sai kasance kenan an yi abin a tsare yadda ba zai zo bagatatan ba yadda zai tayar da hankali.
To likita musamman ma da kai maganar haihuwa ta al'ada da kuma wanda za a yi aiki. Aikin nan da dalili ake yin sa ko kuma kawai mace za ta iya zuwa ta ce ni bana so na haihu da kaina kawai a cire min yaro na.
A kasashen mu har yanzu zaka ga duk wanda aka yi aiki wanda abin da ya shafi lafiyar ta ne ko ya shafi lafiyar jarirai. To amma a wani bangare na duniya an kai wannan matsayin inda mace za ta ce ita ba ta son kawai ta yi naƙuda. Tana son kawai a cire mata jariri ba ta son ta yi naƙuda. Kuma ana yin irin wannan din. Amma dai a kasashen mu har yanzu yawancin haihuwar da ake ta aiki abin da ya shafi lafiyar uwa ne da kuma lafiyar jariri.
Shin menene ma muhimmancin shirye-shiryen haihuwa ga iyaye da kuma shi jariri?
To duk abin da aka yi tsara shi aka shirya shi insha Allah za a samu nasara ba tare da an wahala ba. To amma abin da ya zo ba ga tatan babu wani tsari zai iya kasancewa ya hargitsa lamarin mutum gaba daya. Zai iya kasancewa misali ya kasance mace ba za ta iya haihuwa ba sai an yi aiki. To amma ba a bincika an tabbatar da haka ba sai ka ga ta yi naƙuda misali ta kwana biyu kafin aje asibiti. Sai bayan an je asibiti ne sai a duba cewa ai dama tun farko wannan matar bai kamata ma a batta ta fara naƙuda ba. A wani lokacin sai kasance jaririn ma ya mutu kafin a zo asibitin. Sai kasance ita uwar ta shiga wani hali mummuna wani lokacin kuma har a rasa uwar, saboda kuma wannan ba a yi tsari ba ne. Da an samu tsarin nan tun farko, an tabbatar da cewar wannan mata ba za ta iya haihuwa ba, to da ba za a ma bari ta shiga naƙuda ba, kuma a ɗauki matakin da ya kamata. Kuma tunda an shirya an san da shi, to sai kasance ba abu ne da zai zo da cikin tashin hankali da gaggawa ba, ba kamar wanda sai da ta shiga naƙuda kwana biyu ba a kawo ta asibiti sannan a tabbatar da ba za ta iya haihuwa ba, sannan a fara neman taya za a samu abin da za a yi aiki da shi.
Bayan shirye-shiryen da ma ake yi bayan an duba ita uwa a asibiti, lafiyanta da na jaririnta a shirin a yi tsare-tsaren da ya kamata a matakin asibiti da matakin likitoci, shin ya ya kamata su iyaye su shirya tarbar sabon jaririnsu?
To shi ma ya danganta da akan abubuwa da dama. Na farko, misali idan jaririn da ake tunanin haihuwarsa haihuwa ce ta al'ada da babu matsala, illa iyaka za a ba da shawarwari akan abubuwan da ake ganin za su iya kasancewa su, misali a ɗakin za su iya cutar da jaririn. Misali a al'adun mutanenmu da dama za ka ga an zuba irin abin da ake cewa kamfo, wanda yake kore kwari da sauransu. To kuma a likitance akwai yaran da idan suka shaki wannan iska kamfo zai iya kawo musu cuta irin ta jaundice da ake magana. To kaga waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata a gudana. Kamar idan ɗaki babu isasshen iska ko kuma windon ba a buɗe take ba, duk wannan abu da ya kamata ne a gyara, a share kura ya kasance iska ce mai kyau, mai tsafta, wanda da uwa da jaririnta za su shaka. Idan ana tsananin hunturu ne misali, sai ya kasance an tanaji kayan da za su kare jariri da kuma mahaifiyar jariri kenan. Sannan kuma za a ba da shawarwari akan kada a kulle tagogi, a kunna wuta yadda hayaki zai turnike ɗakin da sauransu. To duk wannan abubuwa ne da ya kamata a duba. Idan haihuwa ta matar da ba za ta iya haihuwa ba ce za ta yi aiki, to da buƙatar a shirya waye zai je ya taimaka mata, misali a zaben asibiti waye zai kula da jariri bayan an haife shi, sannan kuma da duk hidimomin da ya kamata, misali tunda za ta kasance watakila ba ta gida tana asibiti, hidimomin da ya kamata a gida ya kamata an tsara wanda zai kula da gidan kenan kafin dawowarsu. Da kuma bayan ta dawo kasancewa an yi mata aiki, akwai wasu abubuwa da ba za a buƙaci ta yi ba, ya kasance an yi tsarin wanda zai taimaka mata da waɗannan ayyuka na gida.
Kamar wasu irin matsaloli ne ka iya tasowa sakamakon rashin waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren haihuwa?
Matsalar farko shi ne na kasancewar rashin shirin nan. Za ka ga mace misali tana da juna biyu, ta yi tafiya daga gari zuwa gari saboda wani buki ko wani abu can wanda muhimmanci shi ba ya taka karaya karya ba ne, sai kasance saboda yanayin wahalhalun tafiya da sauransu tana iya shiga na koda koda ko akan hanya ne. Wannan yana daga cikin rashin tsari, kaga kenan sai ya zama da jaririn da ita suna cikin hatsari, kuma har mai gida da sauran yan uwa sai ya kasance an tada hankalinsu ba dalili. Inda tsari an san lokacin da ake tunanin za ta iya shiga naƙuda misali, to za a ba da shawara irin waɗannan tafiye-tafiye da ba su zama dole ba a yi haƙuri da su, irin abubuwan da dai aka san zai iya tsokano naƙuda a yi haƙuri da su. Ya kasance idan wadda aka tabbatar ba za ta iya haihuwa ba ce, rashin tsarin nan yana iya kawo a samu delay lokacin da take buƙata aikin an kasa yin shi saboda babu kuɗin zuwa asibiti kuma ba a yi tanajin su ba, wanda inda da an yi tanajin su sai kaga kenan tun kafin ma ta shiga naƙuda an je an yi salin alin babu wani mishkila.
To likita, daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa musamman ma mata masu juna biyu domin kare kansu da kuma jariransu ko kuma 'ya'yan da ke cikin cikinsu daga cin karo da ma wata matsala kafin a haife su?
To shawara farko shine a guji shaye-shayen abubuwa barkatai, ko da sunan irin su supplement nan da ake magana ko kuma maganin gargajiya da ba a tabbatar da su magungunan nan fa ba an tabbatar da illar su bane, haka nan mai juna biyu taje tana sha. Sannan ko da magani na bature sai likita ya gani ya tabbatar da cewar wannan maganin bashi da matsala akan juna biyu ko kuwa ita mai juna biyun kafin a rubuta shi da kuma ka'idar shi. Sannan ya kasance an tsara yanayin haihuwa yadda zai kasance an rage bukatar emergency, wato abu da aka tsara shi daki-daki ya fi saukin gudanarwa akan sai ya zo bagatata.
Ta masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email.
Bari mu faro da wannan saƙo da ke cewa salam VOA Hausa. Rashin tsaro sai ƙara taɓarɓarewa yake yi a jihar Zamfara, to Allah ya kawo mana magani, in ji injiniya mai gero Makeri Kwantakura. Wannan saƙo na cewa satar yara ɗalibai 'yan makaranta a Najeriya akwai siyasa a cikin wannan lamari, domin akwai wasu 'yan boko da 'yan siyasa da ke cikin wannan al'amarin dumu-dumu, domin Bafulatani na daji bai isa ya shirya wannan kijimar murmurar shi kadai ba, a don haka gwamnati ta tsananta bincike. Daga Usman Shitu Mahuta. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Ahmadu Abacha Mashina Yobe, ya ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika al'ummar ƙananan hukumomin Karasuwa da Matina da Yusufari da Unguru da ke jihar Yobe mun yi zaɓen tukun dare wajen zaɓen ɗan majalisarmu na tarayya, saboda tun da muka zaɓi Honorable Tijjani Zanna Zakariya yau tsawon shekaru biyu kenan ko kan famfo bai kafa mana ba a ƙaramar hukumar Mashina. Haka zalika tun da muka zaɓe shi bai kawo mana ziyara ba. Allah dai ya kyauta. Saƙo na gaba ya fito daga Alhaji Mele Yusufari, ya ce salam VOA Hausa. Matakin janye yajin aiki da masu safaran kayan abinci daga arewa zuwa kudancin Najeriya abu ne mai kyau, muna fatan Allah ya sa wannan fahimtar juna ya dore abada. Saƙonmu na ƙarshe da cewa salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Allah ya sa haka, amin. To muna addu'ar Allah kawo muna ƙarshen matsalar rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasarmu Najeriya, amin summa amin. Saƙon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato, tare da Sani manaja kasuwar Barikin Ladi jihar Filato.
A gaida Baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu sauraro. Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Babbar mai gabatar da ƙara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba ta bayyana cewa za a yi bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin Falasɗinawa. Fatu Bensuda ta ce za a yi binciken ne bisa tsari ba tare da wata manufa ta siyasa ba, kuma za a yi nazarin zargin tafka laifukan yaƙi tun daga watan Yuni shekara ta 2014. A ƙarshe, dole ne babbar manufarmu ta kasance game da makomar waɗanda abin ya rutsa da su, Falasɗinawa da Isra'ilawa, biyo bayan tashi-tashin hankula da sauran matsalolin tsaro da suka yi ta aukuwa akai-akai, waɗanda suka haddasa matuƙar wahala a dukkan ɓangarorin, a cewar Fatu. An yi zanga-zanga a faɗin ƙasar Myanmar a yau ɗin nan Alhamis ta nuna rashin yadda da gwamnatin sojin da suka ƙwace mulki, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Kafar labarai ta Reuters ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta suka kuma jefa hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa zanga-zangar da ake yi a babban birnin yankin Yangon da kuma birnin Manyiwa na yankin tsakiyar ƙasar. An kuma yi zanga-zanga a Mandalay, inda wasu masu makoki suka taru su ma don jana'izar Kyle Sin, wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka bindige shi har lahira jiya Laraba a yayin zanga-zanga a birnin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima mu kuma da la'asariyarmu, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.